sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a wannan shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwanni jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke Washington DC. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mune Barma ya yi da jakadan jamhuriyar Niger a tarayyar Najeriya Alatomo Gaskiya kan mambatutuwan da taron kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ya mayar da hankali a kansu. Za a ji cewa rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta yi ƙarin haske kan nasarorin da ta samu a yakin da take yi da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Har ila yau dai a tarayyar ta Najeriya za a ji kuce-kucen da wasu magidanta a jihohin Adamawa da Taraba ke yi game da tsadar rayuwa. Sai mu kawo muku wata shira ta musamman daga bisani da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Usman dan takara a zaben shugabancin kasar a nan gaba. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Mun duka wannan zai zo muku bayan kun sha labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna a kan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin, Trump ya yi ikirarin cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna ƙin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana son ya ga allurar rigakafin gobe, ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe. Amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci, mutane ba za su yarda da ita ba, saboda jawaban da shugaban ƙasa ya yi ta nanatawa masu cike da kurakurai da ƙarairayi game da ƙwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa. Biden ya ce ya sha faɗan abubuwa da dama da ba gaskiya ba ne. Trump a lokacin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a North Portico da ke fadar White House ya ce saɓanin ƙarairayin siyasa duk wata rigakafi da gwamnatin tarayya ta amince da ita za ta kasance mai matuƙar sayi hanci da aiki sosai. ‘Yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat sun yi jawaban nasu yayin da yakin neman zaben shugaban ƙasa ya soma kankama a hutun ranar ma'aikata na shekara-shekara a lokacin da cutar COVID-19 da coronavirus ke haddasawa ta ke ci gaba da kashe kusan Amurkawa 1,000 a kowace rana, a cewar wata ƙididdiga daga cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 40 da ke kudancin Afirka suna fuskantar ƙarancin abinci, a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya yi sama da kashi 10% daga shekarar da ta gabata. Annobar COVID-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi shi ne babban abin da ya haddasa ƙarancin abincin. Ƙasar Zimbabwe ce ƙasar da lamarin ya addaba, inda ake sa ran adadin mutane da suke fama da ƙarancin abinci zai kai miliyan 8.6 zuwa ƙarshen wannan shekarar. Daraktar Hukumar Abinci ta Duniya a kudancin Afirka Lola Castro ta ce yankin ya fi fuskantar ƙalubalen sauyin yanayi. Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun yi awon gaba da Maria Kolesnikova, memba cikin jagororin 'yan adawa a Belarus a jiya Litinin a Minsk. Kuma Jamus da Birtaniya sun buƙaci shugaban ƙasa Alexander Lukashenko da ya bayyana inda take. Ministan harkokin wajen ƙasar Jamus Heiko Maas ya yi kira da a yi bayanin inda take da kuma sakin dukkan fursunonin siyasa a Belarus, a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen Jamus ta wallafa a shafinta na Twitter. Shi ma wani sakon Twitter da ya wallafa ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya ce akwai matuƙar damuwa sosai game da jin daɗin Maria a Belarus, dole ne gwamnatin Lukashenko ta zama ta mai da hankali wajen dawo da ita gida lafiya, wajibi ne kuma gwamnatin ta tsagaita ta cin zarafin masu zanga-zanga, ta saki fursunonin siyasa da kuma fara zaman tattaunawa tare da 'yan adawa. Wata da ta shaida abin da ya faru da aka bayyana da suna Anastasia ta faɗa wa shafin yanar gizo na tut.by a Belarus jiya Litinin cewa ta ga wasu mutane da kayan farar hula sun tilastawa Maria shiga wata ƙaramar bas kana suka tafi da ita. A jiya Litinin da rana, ɗaruruwan mutane suka tattara a wani ƙaramin gari da ke kudancin Portland, inda suka gudanar da taron gangamin nuna goyon bayan Donald Trump. Taron yana zuwa ne sama da mako ɗaya bayan da aka harba wani mamba na kungiyar masu tsauraran ra'ayi bayan da wani ayarin Trump ya buta cikin garin Portland. Gidan rediyon jama'a na Oregon ya ba da rahoton cewa motoci da ke ta ɗaga tutocin Trump da QAnon da kuma goyon bayan 'yan sanda sun taru a kwalejin Clark Mass da ke cikin garin Oregon. Waɗanda suka shirya taron gangamin sun ce ba su shirya shiga ƙaramar hukumar Multnomah ba, inda Portland take. Garin Oregon dai ya kai kusan kilomita 20 daga kudancin Portland. Fatan da ake da shi na dishashewa na wani sabon ƙuduri na tallafin coronavirus daga Washington yayin da Majalisar Dokoki ta dawo aiki. Tattaunawa tsakanin jagorori 'yan jam'iyyar Democrat da gwamnatin Trump ta lalace a watan da ya gabata, kuma har yanzu ba su koma kan teburin ba. Tattaunawa ta baya-bayan nan da ta hada da masu ruwa da tsaki ba ta kai ga cimma komai ba, kuma dangantaka da ta ci gaba da yin tsami a tsakanin waɗannan jagororin ta sa da wuya a cimma matsaya. Ya kamata dokar ta samar da wani zagaye na tura dala 1,200 kai tsaye zuwa ga yawancin Amurkawa, tallafawa makarantu da ƙananan hukumomi da kuma dawo da tallafin marasa aikin yi. Yanzu gaba ɗaya waɗannan suna cikin haɗari idan tattaunawar ta ci gaba da taɓarɓarewa. Akwai yiwuwar 'yan majalisa su bar Washington don halartar yaƙin neman zaɓe.
Madalla labarin duniya kenan daga Washington DC. A halin yanzu sai mu tsunduma a cikin rahotannin namu, inda shugabannin kasashen yammacin nahiyar Afirka membobin kungiyar tattalin arziki na CDAO ko ECOWAS suka gudanar taro a birnin Niamey na jamhuriyar Niger, inda suka cimma matsaya daya akan batutuwa da dama. A ƙarshen wannan taron, wakilin muryar Amurka a birnin Niamey Sule Mumune Barma ya tuntuɓi jakadan jamhuriyar Niger a tarayyar Najeriya ala tamo gaskiya don jin ƙarin bayani.
An kawo sunan Eko, an kawo zancen matakai da za a yi na tabbatar da waɗannan kuɗaɗe, kenan dole sai a yi banki wadda za ta yi su.
Wannan na nufin kenan kuɗaɗen nan na Eko ba za a samu amfani, so amfani da su a shekarar nan ta 2020 ba.
Ba ma yi su ba, ba ma kawo bankin da za ta yi ba, ba ma kawo zanen su ba. A yanzu ga kwatomci dai an yi waɗannan zancen da liga muku, kenan sun tabbatar da niyya na su cimma wannan buri.
Menene matsayin ECOWAS a game da yanayin da ake ciki a ƙasar Mali bayan duk abubuwan da suka faru?
Juyin mulki ba lokacin shi bane. Sun gaya masoji, ku ba mu lokaci da za mu aiki da za a zaɓe a maido gwamnati farahullah a ƙasar Maliya. Daya. Na biyu, shugaban ƙasa da kuka hambarar da ku kiyaye lahiyarshi. Na ji waɗannan kuma da ƙarfi fa suka yi ɗiba wasa akan wannan. Ba lokacin juyin mulki ba ne, inda kawai matsaloli a binciki kundin ƙasa ya ba da hanyoyi dalla-dalla yadda ake walwala kowace matsala in ta wakana. Kenan abinda ake so da su amince da lokacin da za a sake zaɓe shi ne babban mahimmanci. Kada wucin gadin su ya wuce wata 12, don in aka saba da iko wuya saki gare shi. Suna cikin takunkumi, suna cikin matsaloli da dama, an sa su sanar ware ya za su.
A ƙarshe, Excellence, akwai wasu ƙasashe membobin ECOWAS dinnan da ake ganin shugabannin su suna ƙoƙarin zarcewa akan karigar mulki ba akan ƙa'ida ba. Shin me yasa wannan taro bai tantauna akai ba?
To, ka san da wuya ka cewa ne mun ga alamu ga yadda kake so, amma in ka aikata sai a ce ba kai daidai ba.
Wato an sa su gaba ne ana shira a ga yadda za ta kaya.
Ai, ka ji kirar da aka yi ko a kula da demokrasi, a amince, a inganta kundin tsari. Babu kundin tsari da ba shugaba shi ta zarce. Kenan an ce a tsaya kan abin da kundin tsari ya ƙayyada. Kenan an gaya ma mutane wannan abin da kai kada a shiga babin shi, domin masu yi yalla sun iya ne. Na ɗaya, 'yan ƙasar ba za su yarda ba, duniya ba za ta yarda ba. Kenan aikin banza ne, mutum ya fara abu ya ta mai ihu, aikin banza ne.
To, ya maganar tsaro?
Maganar tsaro ta kullumci, ta'addanci iya safka a cikin yinki shi na da wuyan hidda sahiya ɗaya. An kawo sharhi a kai ƙasashe su ba juna hannu domin a murƙushe wannan tashin hankali.
Daga jamhuriyar Niger sai makwabciyarta tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta yi karin haske kan nasarorin da ta samu a yakin da take yi da ƴan bindiga a yankin arewa maso yammacin kasar kamar yanda jami'in sadarwa a sashen aikace-aikace na headquarter sojojin tarayyar Najeriya Kanal Aminu Iliyasu ya yi wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Hassan Maina kai na karin bayani.
Kawo yanzu dai a jimlar atasayan da ya gudana dakarun sun yi nasarar kakkaɓe ɗan bindiga daɗi guda 100 sun kuma samu nasarar kwato shanun sata guda 3,984 waɗanda dukkanin su aka mayarwa da masu su. Bugu da ƙari an kwato ƙananan dabbobi guda 1,627 gami da raƙuma guda 3. Dakarun sun damƙe ƴan bindiga daɗi guda 148 da kuma ɓarayin ma'adanai su 315. An kame ɗumbin makamai wanda suka haɗa da bindiga ƙirar AK-47 guda 43, bindiga mai jigida ƙirar GVMG guda 1 da bindigogi ƙirar gida guda gami da harsasai na bindigar AK-47 guda 3,261. Dakarun sun yi nasarar ceto mutane 107 da aka yi garkuwa da su game da cafke masu baiwa ƴan bindiga daɗi bayanai su 20. Haka kuma an kame masu safarar miyagun makamai su 6. Bugu da ƙari masu cinikin dabbobi guda 13 sun shiga hannu da masu safarar kayan masarufi zuwa wajen ƴan bindiga daɗi su 32. Bugu da ƙari an rugurguza maɓoyar ɗan bindiga daɗi guda 81 cikinsu har da zangon fitinannen ɗan bindiga daɗin da ake kirari da sunan Dangote. A wani ɓangare na ayyukan sojojin Operation Sahel Sanity, dakarun sun yi nasarar kawar da farmakin ɗan bindiga daɗi kan jama'a guda 74 da kuma farmakin masu garkuwa da mutane har guda 54.
To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya inda yanzu haka dai sakamakon matsalar fatara da karamcin abinci da ake fama da shi a tarayyar Najeriya a shahohin Adamawa da Taraba, lamarin ya kai ga magidanta kan raraka da kuma tsari hacin da suka kai surfe ko niƙa a wuraren niƙa don kar a ɗauke su. Wannan dai na zuwa ne yayin da hukumomi a tarayyar ta Najeriya ke cewa sun raba dubban miliyoyin naira domin rage raɗaɗin da ke fama da shi a halin yanzu, kamar yanda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Yanzu haka dai jama'a na ma cikin wani matsanancin halin tsadar rayuwa sakamakon yadda harka hada-hada yake samun tsaiko a cikin wannan lokaci da ake fama da annobar cutar corona. To ya koma wace irin matsala wannan tsadar rayuwa ta haifar? Wannan magidanci ya bayyana mai irin halin da ya tsinci kansa a wannan yanayi.
A halin gaskiya da ina iya ba wa wani taimako, amma yanzu abun ya zamanto ni kaina ina neman taimako da kyar nake samu a yanzu haka, don abinda za a ce gida ma yana so ya zama matsala. Shi ne yasa muke ganin lalle rayuwa ta bambanta da yanzu. Abinda ya jawo haka gaskiya halin da ake ciki na yanzu na nema da kyar, wanda abinda za ka samu a takaice a karamin lokaci a yanzu ba za ka same shi da sauri ba.
Ita ma wata baiwa Allah ta bayani akan irin matsanancin halin da suka tsinci kansu, tace abinda za su dan tarfa a bakin salati sai ko an kai goro da mari ake samu.
Kiya a yanzu haka bamu da abinda zamu ci, kuma miji ma yana nema babu, ba mu san yanda zamu bide da rayuwar mu ba. Ƴaƴa ma ga su nan suna zaune, sitiran da zamu sa ma bamu da shi. Da muna ba wani, amma yanzu sai dai mu ma dan mana. To wannan rayuwa dai ni har na rasa ma me zan ci, har ba na iya misalta abin irin rayuwar da na shiga ma. Da fa in abinci ne za mu girkar sha kadai, amma yanzu fa kwata-kwata roba ɗayan ma da kyar muke samu.
Wannan yanayi da ake ciki ne ma yasa jama'a soma kasawa suna tsarewa injin niƙa sakamakon sace-sacen hatsi. Abdulkadir Isa mai niƙa, wani mai sana'ar niƙan inji ne a Jimeta, ya ko bayan irin halin da ake cikin.
Gaskiya muna fama da tsadar rayuwa ga wannan ma kulliyomin ciyaman namu yana kokari da sauran membobinsa irin kananan ma'aikata, yana gaya musu akan cewa in an karbi aikin mutum to Allah a sassauta a dinga aiki kan ka'ida, a dinga aiki kara masa masara, kara dinga babbasa masara mutane.
To irin mataki ma kuke dauka domin rage batar hatsi a injin nika? Abdulkadir Isa mai nika ya bayyana irin matakan da suka dauka a yanzu.
Da ya kawo aikin sa ana sa number, don akwai magan da ake sawa kowane number, kowane inji ga yaran sa, ididan yaran sa, ga abun da aka dauka, ga abun da aka kawo. Kuma in an kawo nan mai nika ya san waya ba su aiki kuma mai aikin ma in ya zo ko naka ne masaranka ne kafin nan ka dauka sai an tabbata wannan shi ya kawo masaran eh
koma da menene yanzu jama'a na zuba ido domin ganin irin daukin da gwamnati za ta kawo musu domin a rage irin wannan radadin tsadar rayuwar da ake fama. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To yanzu sai hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Niger kuma dan takarar shiman shugabancin kasar ta Jamhuriyar ta Niger a karkashin lemar jam'iyyun siyasa na RDR canji da kuma MNRD hankuri Alhaji Muhammad Usman wanda ya yada zango a birnin Kwanni kan hanyar sa ta zuwa Maradi da Magaram. A kashi na farko na wannan hira Alhaji Muhammad Usman ya fara ne da bayyana dalilansa na soma wannan rangadi.
Bayan wannan jam'iyyar tamu RDR canji ta yi babban taron ta na ƙasa wanda kowa ya gani bayan an yi haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyu biyu da kuka sani da MNRD hankuri da RDR canji rassemblement wato mun sanya kuma mun sabanta cibiyoyi da reshishika na wannan babban jam'iyya cikin jihohi takwas na kasar wannan ko ina an sabanta cibiyoyi kuma an je ga sabanta gundumomi kuma an shiga neman sabanta komin na kasar wannan a cikin wannan yanayi dangane da zababbuka da ake shiryawa to wajibi ne mu zagaya mu ga lafiyar jam'iyya muga irin halin da take ciki kuma mu ba ƴaƴan jami'a bayani mu ba su haske bisa al'amuran da suke gudana na yau da gobe a nan kasar Niger to ga babban dalilin wannan tafiya tamu
to ba ku tsoron a ce sai da kuka jira wannan lokaci ana gab da zabe kuka hito alhali ba a bude yakin neman zabe ba
yo ai ba yakin neman zabe ba zamu je yakin gyara jami'an mu mun fara daga can koli 25 da watan farko na wannan shekara sai muka shiga confinement ko saboda coronavirus inda ba huta ba magana ba gaisawa ba sallah ba azumi ba gashi to kaga dalilin da yasa sai yanzu muka fito
yanzu lokaci ne da Abdul Aziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ba wanda ba awa ka sace darago daranda masu yin zama kai wani goma mola wadaka sai wadaka jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna nan ofishin murya Amurka dake yammai babban birnin kasar Niger muna tare da bako na musamman da ya kawo mana ziyara kuma dan asalin kasar Niger ne wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban dake nan a Afrika to barin bakon na gabatar da kansa kuma ya bamu albarkatan bakin shi akan wannan balaguro da ya a wannan kasashen to bako gare ka
to assalamu alaikum ni dan keta ne asalin dan keta ne sunana Alhassan Abdul Habibu na yi zama Cameroon Cote d'Ivoire da Nigeria
to malam Alhassan daga jahar Keta ne dalilin da yasa ka bar Keta ka je wannan kasashen kuma kakin ka bar Keta ma in ce ka samu kai karatu a jami'a ko ka samu kai karatu a secondary
nouveau troisième ni daga troisième kin bar école kin ko je tanti nai trois fois kin sana pare sur quoi daga nan sai ne ta kaso shin waje na je Cameroon kasaiya wanda na fara sana'a daga nan ina sana'a kin sai ni canza aiki kin na fara fabrication na takalma na fabrication kin sule takalmi da irin na mata da maza ba irin wanda bani ina nan commerce na fara daga commerce kin nan bari akwai wani can Ibo ne kuwa shi bani formation kin ina nan sannu har yasa misali buɗe ta wani nauni ma wurin buga takalma kin hannun mani zan cikira ki hana ina koya musu kuwa daga can da na dawo a nan ni tudduwa sai na ga nan sana faru sura abin bai babu cigaba cikin shi parce que na ji har artisanan na duba irin model din suke da sarawan su duka na ga harkokin da ba dai da can ne ba saboda harkokin mu da nasu ba dai bane
wa irin takalma ne ka kake abin nan
sai takalma ina sule ina wannan batakin
kuma ba ta dai irin wannan wanda ake sayar da Niger nan
irin wanda ake sayar a Niger nan can tiki ne kuwa ba kuma ba roba ce ba fata ce sallah kuwa kuma kayan da yare su can nan ba mu da su na zo na duba na ga irin kayan da yare su can da irin kayan da akwai nan na ga ba dai bane kuma koda zan yi shi nan ga abun babu wani ci gaba cikin shi ba zan samu alheri ba kan shi
to shekara ka nawa kana wannan aiki harka takalma a can Kamaru
na kai Troisa
shekara uku kenan eh kina da ka kammala koyon aiki ka fara saida su kuma kai ma ka kafa kamfani naka a can Kamaru amma kana koyon mutane ko
ina koyon mutane
haka nan ne to bayan haka da ka zo nan ga ka samu ka tuntubi masu hannu da shuni za su yi taimaka maka kai ma ka aza wannan kamfanin ka ci gaba da kera takalman
wannan kamfanin ko da na zo dama yana da kaya wanda na zo da su daga bayan ma na saida su paske na biya ta artisana kin na don koya musu plankin har yake ina koya ma wasu yara suna nan da yi daga nan dai na bar zancen ni gaba dan na dan zama na kadan ni ga ba zan samu komai ba sai na bar wannan sana'a kin ni ci gaba da harkoki kuma yanzu
to sun ci gaba da wannan yin wannan takalman can koko
eh sun ci gaba da wannan takalman paske ya dai model wanda na basu wanda nan ma babu shi
a can Kamaru ya kaga yanayin rayuwa ya kaga yanayin rayuwa can a compare ga nan Niger
can gaskiya harkar Cameroon kin ta Niger paske Cameroon in kana da sijil kin ka baka da matsala da kowa harkar neman kudi babu matsala ka samu daidai gurin don ka yadda Allah ya baka
to ya yanayin abinci yake abincin mutanen mu nan kamar ɗaya ne kamar da na ƴan Kamaru koko akwai bambanci
abincin su wanda muke zuwa muna ci saboda na Hausawa ne kana bukata zaka ji wajen Hausawa akwai ƴan Niger dama ko Senegalian Etranger de Malien Senegalian duk suna nan wajen su ne ma muke cin abinci
akwai ƴan Nigeria can
akwai Nigeria sosai a can
kamar wani irin abinci ne a dukkan
abinci irin wanda muke da na akwai shi kuma akwai wanda suke da can wanda ba mu da shi nan ga
ya kaga al'adunsu da namu nan
al'adunsu suna da yawa saboda kabila sun ta himma yawa tunda su al'adu dama gare saboda kabila da gare su ne kilga maka suna da yawa ba su da misali tunda nan Niger ba mu da kabila da yawa al'adunsu suna da yawa tunda suna da al'adu ya da 50 mai ne kilga maka
to menene abin da ya baka mamaki a rayuwarka a Kamaru shekaru uku da ka kasance a can
shekaru uku na kasance a can abin da ya birge ni ya bani abin ga saboda mutane ne masu tarban baki na yi aiki na cikin kwanciyar hankali ban samu walakanci ba hannun tuhuwa ta
wace anguwa ce ka zamana a can
na zamana a Birkiteri
akwai Niger da dama can
akwai Niger da dama a can Birkiteri paske karce ne na Hausawa akwai Hausawa ƴan ƙasa akwai Etranger ƴan Niger da dukkan kabilu na ƙasa-ƙasa duk suna nan cikin wannan alabarkin
to malam Alasan Attauri Habibu dan asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasashe da dama mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowai bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen Hausa na murya Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
daga shirin na Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Suleiman Muni Barma wanda zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Niger a halin yanzu
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Vanaman wacce ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa na ci gaba da haddasa barna a sassa daban-daban na kasar Niger inda bayanan karshen makon jiya ke cewa da'irori 103 ne wannan bala'i ya afkawa lamarin da ya raba mutane 294,357 da gidajensu yayin da mutane 57 suka halaka jaridar ta ce bayanan da majalisar ministocin kasar ta bayar na nuni da cewa zurfin kogin kwara a halin yanzu ya haura santimeta 680 alhali tsawon ganuwar da ke yi wa ruwan kogin shinge bai fice santimeta 160 zuwa 170 ba jaridar AIR M4 na cewa kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da abin da suka kira rukun sakainar kashin da gwamnatin Niger ke yi wa sha'anin ilimi bayan da hukumomi suka baiwa wata jami'a mai zaman kanta hayar makarantar firamare da ake kira Ecole Terminus Dieu dake birnin Yamai. Jaridar ta ce kungiyoyin malaman sun lashi takobin murkushe wannan yunkuri dake wakana a wani lokacin da ake fama da cinkoson yara a azuzuwa saboda karanci da rashin su kwata-kwata a galibin yankunan kasar. Jaridar Le Sahel ta ce Kamun Ludayi ya zo ga jamhuriyar Niger akan batun shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a farkon watan nan na Satumba, wato watanni tara kenan bayan shigar da kasar a sahun kasashe mambobin wannan kwamiti mai alhakin kula da sha'anin tsaro a fadin duniya baki daya. Jaridar ta ce a tsawon wata guda da za ta shafe akan kujerar shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, kasar ta Niger za ta jagoranci wani taron shugabannin kasashe akan maganar shugabanci a wannan lokaci na fama da annobar COVID-19 da batun samar da tsaro da zaman lafiya. Maudu inda ke hangen karfafa matakan samar da cikakken tsaro da zaman lafiya mai dorewa a ko'ina a duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu nan za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Sashin tsaron diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka karkashin ofishinsa na bada tukuici ga masu fallasa da hukumar binciken manyan laifuka sun yi tayin bada tukuici dala biliyan 5.5 akan samar da bayanai dangane da garkuwa da aka yi da Mr. Park Randall Frerich da kuma Paul Edwin Overby Jr. da dukkanin su suka bata a Afghanistan. Shirin bada tukuici ga 'yan fallasan ya ware kyautar ne ga bayanai da za su kai ga sanin inda suke da kwato su da kuma dawo da Mr. Frerich da Mr. Overby. An yi ma Paul Overby gani na karshe ne a Khost a Afghanistan kusa da iyakar Pakistan a tsakiyar watan Mayu shekarar 2014. A lokacin da ya bata yana gudanar da bincike ne akan wani littafi da yake rubutawa kuma da alamar ya shirya tsallaka iyaka zuwa cikin Pakistan domin ci gaba da aiki da yake yi. Shiko Mark Frerich an sace shi ne a farkon watan Fabrairun shekarar 2020 a lokacin da aka yi garkuwa da shi yana zaune ne a birnin Kabul. Ya je koma Afghanistan ne a cikin shekarun 2010 kana yayi aikin gine-gine a fadin kasar. Sashin tsaron diplomasiyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka shine ke tafiyar da shirin bada tukuici ga 'yan fallasa. Tun lokacin da aka fara shirin a shekarar 1984 shirin ya bada tukuici da ya haura dala miliyan 150 ga sama da mutum 100 da suka bada bayanai masu amfani da suka taimaka wurin gurfanar da 'yan ta'adda a gaban shari'a ko kuma suka hana gudanar da ayyukan ta'addanci a fadin duniya. Sai a bibi shafin Twitter na shirin tukuicin a twitter.com/rfj-usa. Duk wanda yake da bayanai akan garkuwa da Mark Frerich ko Paul Overby ya kokarta ya tuntubi shirin bada tukuici ga 'yan fallasa a www.rewardsforjustice.net ko kuma ta adireshin email a info@rewardsforjustice.net ko ya tuntubi babban jami'in tsaron yankin a ofishin jakadancin Amurka da ke kusa ko karamin ofishin jakadancin Amurka. Ɗaiɗaikun mutane za su iya kai bayanan ga hukumar FBI ta yanar gizo a tips.fbi.gov. Za a rike duk wasu bayanai a matsayin sirri. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwallin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Kwalli. Masalamu.